Ashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makere ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asariyar yau Laraba 22 ga watan Nuwamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
To baba, ta yiwu a yau Laraba za a sako wasu daga cikin mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a zirin Gaza sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma. Dakaran Amurka sun kai hare-hare biyu kan dakaran da ke samun goyon bayan Iran da kuma cibiyoyinsa a Iraki, a cewar rundunar dakaran Amurka ta tsakiya. Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuki guda 14 da wani makami mai linzami a sassan ƙasar a sabon hare-haren da ta kai a baya-bayan nan.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan awarin ƙasar Kamaru sun kashe kimanin mutane 10 yayin wani hari da suka kai a kasuwan garin Bamanya.
A taimaka duk wata sanayyar da kuke da ita, kira kawai, sun yi awon gaba da mutane musamman 'yan makaranta da suke da unguwar Mutum.
Haka zalika a shirin za ku waje ci gaban tattaunawa da gwamnan Katsina Dr. Dikko Radda akan muhimman ayyukan ci gaba da gwamnatinsa take yi.
Muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu. Muna ɗaukar sahihan bayanai akan harkar ilimi, makarantu nawa gare mu, ɗalibai nawa gare mu, littafi nawa ke akwai, makarantu nawa ne, kujeru nawa ne.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau na Nasiru Adamu El-Hikaya, wanda a yau shirin zai duba muhimmancin koyawa makiyaya mata da matasan su sana'o'i, wanda hakan zai ba su zaɓin samun ƙarin hanyoyin samun kuɗin shiga. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ta yiwu a gobe Alhamis za a sako wasu daga cikin mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a zirin Gaza bayan harin da kungiyar mayakan ta kai a watan da ya gabata a kan Isra'ila sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma da kasar Qatar ta sanar, wacce ta kunshi tsagaita wuta a kai hare-hare a Gaza tsawon kwanaki 4. Qatar ta ce Hamas za ta saki mata da yara 50, yayin da ita kuma Isra'ila za ta saki mata da ƙananan yara Falastinawa da yawa da ke tsare a gidajen yarin Isra'ila. Yarjejeniyar da aka sanar a safiyar yau Laraba na zuwa ne bayan shafa makonni ana tattaunawa a ƙarƙashin jagorancin ƙasashen Qatar, Amurka da Masar, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka. Jami'in na Amurka ya ce ana sa ran mutanen da kungiyar Hamas za ta sako za su hada da Amurkawa da yawa. Dakaran Amurka sun kai hare-hare biyu kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran da kuma cibiyoyinsa a Iraki ta ranar Litinin, a cewar rundunar dakaran Amurka ta tsakiya. A cikin wata sanarwa, rundunar ta ce jiragen saman yakin Amurka sun kaddamar da hare-hare kan wasu wurare biyu a Iraki da safiyar yau Laraba a gugun yankin a matsayin mai da martani kan hare-haren da Iran da kungiyoyin mayakan da Iran din ke marawa baya suka kai kan sojojin Amurka da dakaran haɗin gwiwa. Hare-haren na Amurka sun auna wata cibiyar gudanar da ayyuka da kungiyar mayakan Qatar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ke amfani da ita a kusa da Al-Anbar da Jurf al-Sakar, kamar yadda wani jami'in ya shaidawa muryar Amurka. Mayakan Qatar Hezbollah na a cibiyoyin biyu wanda jami'in tsaron ya ce sun taimaka wajen kai hare-hare kan sansanonin Amurka a Iraki da Siriya a baya-bayan nan. Binciken farko ya nuna cewa an kashe mayaka aƙalla 6 a hare-haren biyu, a cewar jami'in tsaron. Ƙasar Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuki guda 14 da wani makami mai linzami a sassan ƙasar a sabon hare-haren da ta kai a baya-bayan nan. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo dukkan jiragen da suka auna yankunan tsakiya kudu maso gabas da yammacin Ukraine. Nan take dai ba a samu rahoton ɓarna ko asarar rayuka ba. rundunar sojan Ukraine ta kuma ce makami mai linzamin Russia na X-22 ya fada a wani fili da ke yankin Zaporizhia ba tare da ya isa inda ya kamata ya kai ba. Ukraine ta bayyana jiragen marasa matuki da Russia ta harba a matsayin na shahid kirar Iran. Kuma harin na baya-bayan nan na zuwa ne bayan gargadin da Amurka ta yi na cewa ta yi Iran ta ba Russia makamai masu linzami samfurin ballistic don amfani da su a yakin da take yi a Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kuma kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu faro rahotannin mu daga kasar Kamaru inda ƴan awarin Ambazonia ne yankin masu amfani da harshen English kasar suka kashe kusan mutane 10 a kasuwar Bamenya dake yammacin kasar Kamaru. Sannan kuma suka yi awon gaba da wasu a jiya Talata a kasuwar ta Mako Mako. Wakilin sashen Hausa Maimunatu Sadu ta aika wani da ƙarin bayani.
Akalla sama da mutane 8 ɗin awarin Ambazonia suka kashe a ƙauyen Baninya dake yammacin ƙasar Kamaru, sannan suka yi awon gaba da mutane sama da 10, sannan suka kona shaguna da dama a kasuwar Baninya ɗin. Saurare waɗanda suka kasance shedun gano da jiyau kuma suka buƙaci a saka sunan su.
Sai wannan shi a kan ne da zamba da yanda sai iri shi ko masu
yan
ambasun shi ko kan wasu sai ga
nan sai fa to babu rada dama babu
sai graf
shi ma ɗayan yana kira hada a taimaka musu ƴan uwana babu dadi a taimaka duk wata sanayyar da kuke ta tunan kawai sun yi awon gaba da mutane musamman ƴan makaranta da suke da suke zuwa makaranta sun yi awon gaba da su sun ɗauke babu rana mutane da suka kasance cikin gonaki sun tsere haka sani kama waɗanda suke da mai gonaki sun tsere saboda suna tsoro kar a ƙona su wallahi babu dadi a ƙauyenmu. Wannan mummunan lamarin ya zo ne ɗan makonni kaɗan bayan wani ɗanyen aiki da ‘yan awarin Ambazonia suka yi a jihar Kudu maso yammacin Kamaru a gundumar New Layout Igbiko da ke garin Manfe a yankin Manyu. Wannan harin ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 25 ciki har da mata 5 da yara ƙanana, kuma mutane sama da 9 sun jikata kuma sun ƙona sama da gidaje 15 daga bisani. Gwamnan yammacin Kamaru Awa Fonko ya yi allawadai game da wannan mummunar hari da ya afko a ƙauyen Baminya da ke yankin Bambutus, kuma ya bayyana wannan hasashen a matsayin na wucin gadi. Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru.
To a gaida Maimunatu Sadu da wannan rahoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Da Philippines na gudanar da sintirin haɗin gwiwa ta sama da kan ruwa a yankin kudancin tekun China. Sintirin dai na zuwa ne yayin da ƙasashen biyu ke ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa, kuma a daidai lokacin da ake fuskantar ƙaruwar ayyukan China a yankin. Rundunar sojan saman Philippines ta faɗa a yau Laraba cewa jiragenta sun fara sintiri na haɗin gwiwa daga ranar Talata a kusa da Batanz, lardin da ke arewa maso gabashin ƙasar mai tazarar kilomita 200 kacal daga Taiwan, tsibiri mai cin gashin kansa da China ke ikirarin nata ne. Za a yi aikin sintirin ne har zuwa ranar Alhamis, kuma ya kunshi sojojin ruwan Amurka da na Philippines. Hakan dai na zuwa ne ƴan kwanaki kaɗan bayan da shugaban Philippines Ferdinand Marcos Jr. ya ce halin da ake ciki a yankin kudancin tekun China na ƙara zama da muni, yayin da China ke ƙoƙarin yin tasiri a yankin wanda ƙasashe da yawa ke ikirarin nasu ne. Mutane 3 sun mutu yayin da wasu 3 suka ɓace bayan da aka samu zaftarewar ƙasa a wani yankin tsaunuka mai dazuzzuka da ya jike sharaf da ruwan sama, lamarin da ya shafi gidaje a wani ƙauye da ake kamun kifi a kudu maso gabashin jihar Alaska da ke nan Amurka. Zaftarewar ƙasar da aka kiyasta ta kai faɗin mita 137 ta faru ne da misalin ƙarfe 9 na daren shekaran jiya Litinin, a daidai lokacin da aka yi ta ruwan sama da guguwa a kusa da Wrangell, wani tsibiri mai mutane 2000 mai tazarar kilomita 250 kudu da babban birnin jihar. Masu aikin ceto sun gano gawar wata yarinya a lokacin da suka fara aiki, kuma da yammacin jiya Talata wani jirgi mara matuki ya gano gawar wakin mutane 2. Masu aikin ceton suna amfani da kare mai sunsuno abubuwa da kuma jirage marasa matuki masu gano abu mai zafi don neman yara 2 da wani babba da ba a san inda suke ba bayan aukuwar bala'in.
Agaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yayin wata ziyarar aiki a nan Washington da gwamnan jihar Katsina Alhaji Diko Umar Rada ya kawo abokin aiki mu Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da shi akan inda aka kwana game da batun tabbatar da tsaro da kuma ayyukan kyautata rayuwar jama'a a jihar. Idan an tuna a shirin mu da ya gabata, gwamnan Rada ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar take dauka akan barayin daji. A wannan shiri gwamnan Rada zai yi dora ne akan bayanai na matakan da yake dauka akan sauran fannoni da ke madukar bukatar kulawar gwamnati, inda yake cewa
yanzu maganar da muke da kai yau muna nan muna daukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikin su. Muna daukar sahihan bayanai akan harkar ilimi, makarantu nawa gare mu, dalibai nawa gare mu, littafi nawa ke akwai, makarantu nawa ne, kujeru nawa ne. Yanzu haka kuma muna nan shi ma za mu kaddamar da tsari wanda za a zagaya jihar mu baki daya mu gano wa'annan ne mutane manoma na hakika, me suke yi, me ye girman gonakin su, me abubuwan da suke, duk garin da kaje baka da bukatar ka samu matsala da an ce ka nuna manoma za an san su manya, an san matsakaita, an san kananan manoma. So abubuwan nan duk dan ba abin tsarin daukar bayanai da ya kamata a dauka shine muke samun matsala, amma insha Allah mun dauki hanyar. Amma abin da za a lura da shi yanzu muka fara, kuma insha Allah za a ga canji kwarai da gaske akan yadda ake tafiyar da al'amura a jihar Katsina.
To jihar Katsina ita ce kusan take kan gaba a wajen noman auduga a Najeriya. Ban sani ba kowane irin tanadi kake ganin kunyo waɗannan manoma domin ganin sun ci gaba da rike wannan kambu a Najeriya.
Wato yau in ka je jihar Katsina, ba ma jihar Katsina ba, arewacin Najeriya baki ɗaya an ja baya kware wajen noman auduga. Dalilin kuma ja baya din saboda rashin ingantaccen iri, sannan kuma rashin ingantattuwar kasuwar da za su sayar da addugar su idan sun yi ta. So wa'annan abubuwan sun zama matsala kwarai da gaske. Don haka a lokacin da muka zo muka yi kudirin aikin noma, muna kallon wasu abebai wa'anda ake noma, wa'anda za mu ga suna da mahimmancin kala biyu: mahimmancin karuwar arziki ga shi manomi, sannan mahimmanci wajen ganin kasuwar da wannan abun gare shi, sannan kuma da abin da kuma zai jawo ma jihar da su manoman da suke yin aiki. So don haka kaga yanzu kamar maganar da muke yi, in ka kalli soya beans za ka ga wani nau'i na
waken
suya, wani nau'in abu ne wanda ake amfani da shi a gida da kasashen waje, yana iya jawo mu manoma tattalin arzikin kuɗaɗe da za su shigo musu da kasashen waje. In ka kalli soban nan da ake magana daraja shi a kasashe, in ka kalli kamar sisani shi ma in ka ga daraja shi da ke akwai, addugar kai ba ma wannan ba, ga shinkafa, ga alkama, wanda duk wa'annan abubuwa yanzu wasu abubuwa ne wa'anda suke kawo daraja da arziki da haɓakar tattalin arziki ga al'ummarmu. So suna cikin abubuwan da za mu ba muhimmanci, kuma a wucin zamanin da idan an noma abu shine manomi zai dauka ya saida, ya zama na cewa in an noma akwai ɗan ƙananan masana'antun da za su iya ɗan sarrafa shi ya ƙara daraja, maimakon a taya kai shi kasuwa kila kuɗin da aka noma shi ma ba za a maida ba.
Gwamnan jihar Katsina kenan Dr. Diko Usman Umar Rada, tare da tattaunawa da suka yi da wato Muhammad Hafiz Baballe abokin aikinmu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Niger za iya saurare mu akan wato VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Domin fare wanda har gitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suke shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba wani yunkuri da wata kungiyar raya al'adun Fulani, Fudeko a takeice, ta yi ne na bullo da koya makiyaya sana'ar hannu waje da kiwo da sayar da nono a matsayin farar dabarar samu musu madogara dan zama a waje daya. Hakanan da hana wasu matasan makiyaya a daji daga zarmewa da rashin samun kudin shiga da hakan kan sa wasu su shiga miyagun laifuka da ke bata sunan Fulani.
Mun san wahalan da muka yi muka koya, insha Allah ba za mu yada shi ba, za mu ci gaba da yin sana'a kuma kudin da za mu yi da shi ga shi an taimaka an ba mu kudi masu muhimmanci wanda za mu iya fara sana'a da shi. In Allah ya kaddara ya sa mana albarka a ciki, zai ci gaba da yaduwa muna sana'ar mu da shi. Gaskiya mun koyi darussa da dama, mun koyi darussa iya abubuwa sosai. Duk wani abin da aka koya mana shi, an koya mana yin cake kuma ina sa ran ni na iya shi, in ma saura ba su iya ba ni dai ina tunani ni kai da ni na iya, su ma ina fata ina ga sun iya. Akwai yogurt, akwai donut, akwai meat pie, akwai egg roll da sauransu. Gaskiya inda hali za mu iya shigowa gari don a dama da mu, kuma za mu iya yin shi a riga mu fito da shi birni mu kawo mu saida mu koma.
Masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya wa Fulani maza da mata sana'a, to ko shanunsu sun kare ta hanyar iftila'i ko sacewa daga gaggan barayi, za su samu abun dogaro da zama a waje daya maimakon gararan ba a dazuka.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Babbar bako a taron da aka gudanar a jami'ar jihar Nasarawa a Kefi, Dr. Rukayya Gorin, ta ce ko ba don wata barazana ba ma, yanzu zamani ya sauya, sana'a daya ta gado ba za ta wadatar ba.
To lalle wannan abun taka rawa ne na gani wanda ya kamata a yabawa Fudeko, don sabili da abun da ya kamata mu gani tunda zamani ya canza, harkoki sun canza, dole ne kuma ya zamanto Fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwansu. Don yanzu haka a zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba, akwai abubuwa da yawa da makamannin sa wanda suke bin ciwo. Don haka kamar yadda wasu mata a wurare suke sana'o'i, ya kamata ne a bawa matan Fulani kuma da yaran su sana'o'i, a ba su kuma daman da za su yi karatu, su ma su samu su yi wa kansu abunda kowa da kowa yake yi wa kansa. Taron na muhimmancin shi shine daga yanzu ya fara nuna wa Fulani mata da maza cewa ba sayar da nono ne kawai sana'a ba, akwai wasu sana'o'i da yawa wanda za su iya yi a gidajensu wanda kuma zai sa su fahimci abubuwan da ya kamata yake gudana a cikin rayuwar dan adam, su fahimci kuma yadda za su yi su samu kudaden da za su samu su sayi abinci a gidansu kuma su rike yaransu. Da ko an san su kawai aikin su je su sayar da nono a kasuwa, to yanzu ko nono ma ina yi, kuma yanzu yake budewa Fulani mata da yara kanana cewa aiko akwai an sana'o'i dewa da za a iya yi. To dan kudaden da yanzu aka ba su ba kudi ne masu yawa ba, amma kuma za a iya taimaka musu a wurare dewa. Gwamnati suna da hanyoyi daban-daban, kawai da yake in ba ka yi karatu ba ko kuma ka san hanyoyin yana da wahala ne da za ka samu kudaden, amma duk da haka gwamnati suna sauwaƙe hanyuka, hanyoyi sun bude hanyoyi wanda za a iya a samu waɗannan kudade da zai iya taimaka wa mata wurin gudanar da sana'o'i. Ai akwai dalilai da yawa da yasa aka yi targeting Fulani. Na daya, Fulani su ne wanda aka kebe su, wanda makarantu ma ba sa ciki, gidaje ba sa ciki, a aikin gwamnati ba sa ciki. Makarantan in ka duba suna da karancin makarantan, don sabili da dewa daga cikin su ba su yi karatu ba don a daji su. Suna bin shanun su ne, kuma suna bin nonon da za su tatsa daga cikin su shanun su je su saya. Amma da yake zamani ya canza, yanzu dole ne a duba yanayin yadda za a yi a taimaka musu.
to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu wanda zai gyara rayuwarsu kuma ya canja musu yanayin zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da su. Mata bai kamata a basu a baya ba. Mata su ne iyaye. Ba wanda za ka gan shi da rai yana raye yana yawo wanda ba mace ta haife shi. Don haka yana da muhimmanci a lokacin da gwamnati za su yi komai ne sai su rinka tuna mata domin in aka yi wa mata an yi wa dukkan jama'a.
Haka ne ita ma mai taimakawa gwamnan Nasarawa kan noma da kiwo Khadija Adamu ta ce dabarar koyar da mata da rage wa maza zafin kai ne kuma ƙari ne kan taldar nono. Duk da kofa ce ta jefa matan a hatsarin rushewar tarbiya.
To alhamdulillah wannan kungiya tana nufin Fulani samu ci gaba ne da kuma dogaro da kai da kuma samu ilimi. Domin ita rayuwar nan gaba ɗayanta zamanin da ake ciki baya iya haɓakar da komai ba sai da ilimi. Da kuma sana'a. Idan mutum na da sana'a na da ilimi to ina ga dai gurguro a rayuwa zai iya dogaro da kansa insha Allah. Ai sai Allah ya ce kashin taimake ka. Duk abin da mutum ya sa a zuciyarsa idan ka ga bai yiwu dama mutum bai sa a zuciyarsa ba. Insha Allah ana wa ganin ba ko tanta ma ba shakka wannan abin zai dore biiznillahi ta'ala. Ha za mu iya kokarin mu don mu ga al'umman Fulani musamman mata da matasa sun samu sana'o'i saboda idan ka ilmantar da mace daya ka ilmantar da gari ne gaba da insha Allah mu tsaye mu nisa gabani za mu iya kokarin mu don mu tabbatar wa ina ababa su kuma duk abin da ka koya wa mace daya ka koya ma gari ne gaba daya domin da ka samu mace ta da yaya 5-7 wanda abin da ta koya ta koya ma yannin yayan nata kuma yayan da su koya ma ga'en su kuma ayan za su koya mun su kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya zamanin ya ta canja ba muna kira ga Fulani mu fasta din dogaro da tallan nono saboda tallan nono ba shine kadai sana'a ba sana'o'i na da yawa a Najeriya sana'o'i na da yawa a kasar nan saboda haka muna kira ga ƴan uwan mu ba wai muna nisanta su da sana'an gargajiya a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki fa yanzu nan zamanin ne ta canja ba a dogara da tallan nono kadai ba sai sa ake ta kokari dan su yi kokari su koyi sana'o'in da suke cikin gari ba wai muna nufin mu raba su da sana'a ta gargajiya bane muna nufin abin da ya taho na zamani ai tafiyar da shi akan zamani ga su yogurt nan da ake shi ma nono ne ba wani abu ne daban ne ake da nono ake yin sa saboda haka wannan yogurt din ne kadai ma shi ma sana'an nono ne to shi yasa muke kira a gare su da su bi sana'an zamani sai ka samu riga dai sama da mutum 30 sama da mutum 40 dakuna ba wai mutum da dakuna to wayannan rigagen da ka same su ba su da wasu wayanda suke sana'a cikin wayannan rigagen dole sai sun zo cikin gari a huta mu ababen da zai amfani da su amma kaga koyar da mata wannan sana'a zai sa a wayannan rigagen ba sai sun wahala sun je cikin gari sayan wayannan ababen ba.
Uban taron sarkin Nasarawa Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ya ce ribar sana'a ba ta misaltuwa.
Sana'a musamman na hannu babban abu ne kowa ya sani ko da ma an yi karatun boko din gwamnati ba ta da damar daukan kowa da kowa wurin aiki saboda haka yawancin sana'o'in hannu su suke tafiyar da tattalin arzikin kasa so muna kira da babban murya ga ƴan uwanmu da suka samu wannan ɗauki su ci gaba da ƙoƙari fi sabilin layi domin Allah ya ce tashin taimake ta muna fata gwamnati za ta ci gaba da kawo ɗauki ga wannan kungiya don a ci gaba da tallafawa jama'a da fatan komai zai ƙara ci gaba a kowane lokaci muna fata yadda aka fara wannan taro lafiya Allah ya sa a gama lafiya kuma manyan bakinmu da suka taho daga Abuja da lafiya Allah mai da ku gidajen ku lafiya don komu su ma daga karkara da suka fito Allah ya mai da ku gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Kungiyar Fudeko ƙarƙashin Farfesa Sani Nana ta ƙudiri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a Ruga da kuma jawo maza makiyaya su ƙara da noma, renon ƙudan zuma da sauran hanyoyin samun kuɗin shiga na dazuka. Masu sauraro da wannan za mu dakatar da wannan shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Maƙil Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sarakai sai ka ku himmatu.
To madalla gaida Nasura da Wale Kaya yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kadan daga cikin sakonnin da kuma sauraro ko ka aika mana ta hanyar email.
To a yau sakon Shehu Adamu Rijau magajin garin Rijau jihar Yobe Najeriya yace ga alama dai gwamnatin shugaba Tinubu ta zama gwamnatin cewa za a yi ba wai an yi ba ganin yadda ake ta mana alƙawarin abubuwa da dama amma kuma a ƙarshe sai mu ji shiru Allah ya kyauta to shi dai alƙawari kaya ne kuma ita tukunya ana wanke ta ne saboda tuwon gobe shi kuma Isa Lawal Girgir ya fara da sallama sannan yace yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas na kwanaki 4 da kuma musayar fursunoni hakan abin ayaba ne matuka daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ya zama ƙarshen yakin kenan sakon Hamidu Kalalabuwa jihar Jifa na cewa VOA Hausa da fatan kowa yana lafiya ni har yanzu kukana akan tsadar rayuwa ne na kasar mu Niger da Najeriya gaskiya talakawa suna cikin matsalar tsadar rayuwa ga rashin abinci kuma ga tsadar rayuwa haba jama'a komai yayi zafi maganin sa Allah muna addu'ar Allah ya kawo mana saukinta amin kuma amin sako na gaba kuma yace gwamnatin jihar Katsina dukkan Umar Radda Katsinawa sun zabe ka ne domin ka zauna Katsina kai musu ayyukan ci gaba amma sai gashi ka zama tamkar tsuntsu mai shawagi yau kana wancan kasan gobe a wancan kuma duk tafiye-tafiyen cikin kudin Katsinawa ne sako daga Haruna Muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a sakon haɗin gwiwa daga Babandi Mamman Bandi tare da Ali Sarkin yakin Nima da Tasiu unguwar Tudu da Hamidu Kalalabuwa Jifa yace Harin kwamtan bauna da mayakan Boko Haram suka kai a kan tawagar motocin gwamnatin jihar Yobe abun fargaba ne hakan na nuna cewa har yanzu akwai sauran kalubalen tsaro a jihohin arewa maso gabashin Najeriya muna addu'ar Allah kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya da duniya baki daya sakon baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara Najeriya kuma na cewa lamarin tsaron jihar mu na Zamfara yana bani matukar tsaro kullum abu yaki cinyewa sai ruwa yake yi kamar wutar daji jiya talata jin kadan bayan gama sallar isha'i yan bandiga suka haura cikin garin Kaura na Moda suka kashe wasu bayin Allah tsohon gwamnatin jihar kuma karaman ministan tsaron Najeriya Dr. Bello Mutawalle da gwamnatin jihar Dr. Dauda Lawal Dare basa taba nuna damuwar su ga al'umma ba balantana talaka ya ji sanyi amma sun maida hankalin su ga harkokin siyasa domin cimma bukatun kansu ku sani idan aka kashe mu to babu wadanda za ku mulka Allah ya kawo mana mafita amin mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku mu kuwa mun yi alƙawari iya gurgudo za mu karanto abin da ya sawaka
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to a takaice tayo gobe Alhamis za a sako wasu daga cikin mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a zirin Gaza bayan harin da kungiyar mayakan ta kai a watan da ya gabata akan Isra'ila sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma wanda kasar Qatar ta sanar wacce ta kunshi tsagaita wuta akai harare a Gaza tsawon kwanaki 4 Qatar ta ce Hamas za ta saki mata da yara 50 yayin da ita kuma Isra'ila za ta saki mata da kananan yara Falastinawa da yawa da ake tsare da su a gidajen yaran Isra'ila Dakaran Amurka sun kai harare biyu kan mayakan da ke samun goyen bayan Iran da kuma cibiyoyin sa a Iraki tun ranar Litinin a cewar rundunar dakaran Amurka ta tsakiya a cikin wata sanarwa rundunar ta ce jiragen saman yakin Amurka sun kaddamar da kai harare kan wasu wurare biyu a Iraki da safiyar yau Laraba a gugun yankin a matsayin mai da martani kan harharen da Iran da kungiyoyin mayakan da Iran din ke marawa baya suka yi amfani da su wato akan sojojin Amurka da dakaran haɗin gwiwa Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Russia ta harba jiragen sama marasa matuki guda 14 da wani makami mai linzami a sassan kasar a sabon harharen da ta kai a baya-bayan nan rundunar sojan saman Ukraine ta ce makaman kariyar ta na sama sun kakkabo dukan jiragen da suka auna yankunan tsakiya kudu maso gabas da yammacin Ukraine
Tamam sauraro da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Wamai wanda ta shirya ta bada umarni sai kuma injiniyan mu ta wannan la'asariya Kila Williams Baba Yakubu makirin ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalam a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.